invite sarkin malaman gamawa mataimakin shugaban malamai na jihar Bauchi Jibwis a Sheikh Dr. Aliyu Said Gamawa for his speech as a guest speaker of the day.
People believe that every person who stood the earth, his spiritual is already secure.
Aka yawa a duniya aka watsu a bayan kasa aka kama garuruwa mutane suka koma lunguna cikin sauni duk da haka shugabanci baya yiwa sai da sako da haka ake sako a tada mutum akan doki akan rakumi ya isa wuri kaza ya bada labari wato wasu akwatuna daga gari zuwa gari na jama'a ne ya dauka ya kai dutse na dutse ya dauka ya kai Kano na Kano ya dauka ya kai Gusau na Gusau ya dauka ya kai Sokoto akai fada sarki musulmi al'umma ba sa rewa banda sako ina ga mana wannan ne dan mu gane tasirin sako da rayuwar dan adam gaba daya to sai muka zo kafar zamani zamanin da muke ciki ai ba da wannan social media aka fara ba an fara sako ne daga telegram ana aika sakonni aka zo radio aka zo television mutane suka waye da ilimi aka zo aika sakonni ta jaridu amma a wannan tsakani har sako an yi shi da hayaki a wurin mayaka yaki an ga farin hayaki ga ma'anarsa an ga jan hayaki ga ma'anarsa har yanzu sojoji a mahallin strategy suna amfani da shi wajen yaki an ga farin wuta an ga jan wuta an ga shudun wuta a wurin yaki akwai da mayaka suke ganewa zaman lafiya ne shirin yaki ne wuya ne fito na fito ne duka hanyoyin sako ne an yi sako har da madubi a sa madubi a rana ya aska wani wuri a fahimci me ake nufi kada mu dauka cewa akwai wani abin da addinin mu ya wofantar da shi illa rashin binciken al'umman mu da rashin karatu sai zamani ya zo mana da wayar hannu ka buga waya kai magana da wani na wuri tun ma ana dialing har aka zo akai bani akai Instagram aka zo yanzu tun ma ana amfani da Google da wani sakon email ka aika wa mutane har aka zo yanzu sakonnin sun yi yawa mafi sharri wanda yake yanzu gabda mu yake bada wahala yake bada tarbiyyar al'umma shi ne TikTok sakonni ne na minti biyar kuma aka samu wasu turarin matasa kuzararru da ba su yi karatun addini da na boko ba ko kangararrun da suka guje rewa iyayensu ko waɗanda ba su samu gata na ilimi irin naku ba yayi adadi mai yawa na al'umma wajen ban tarbiya da rubutun sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen gina gida da al'umma wannan abu yana da kyau kowane mai gida ya sa shi a zuciyarsa cewa barazana ne gare shi game da iyalansa cewa wayar hannu wata abokiya ce da take hannun yarka wani aboki ne da yake hannun ɗanka wanda yake sada shi da dukkan duniya a cikin yan daƙiƙoƙi ko da daddare ko da rana ko da safe yana da illar da yake masa yana da amfanin da yake masa wannan a takaice shi ne shimfiɗar da zan ba mu ta yadda za mu kalli abin cewa kada mu ɗauka ba shi da muhimmanci ko ta fuskar addini da wa'azi da karatu mu ki lura da shi to abin da ya shafi kafar sadar wannan na zamani zan kasogi
ko da daddare ko da rana ko da safe in ya mai da hankali zuwa gare shi to yana da illar da yake masa yana da amfanin da yake masa wannan a takaice shine shimfidar da zan ba mu ta yadda za mu kalli abin cewa kada mu dauka ba shi da muhimmanci ko ta fuskar addini da wa'azi da karatu mu ki lura da shi to abin da ya shafi kafar sadar wannan na zamani zan kasa sakon nasiha ga mutane guda uku sako na farko zuwa ga shugabannin al'umma da suke shugabantar mu a matsayin mu na talakawa a matsayin su na shugabannin mu cewa a lura da wannan kafar zamanin a yi mata iyaka tun da wuri kafin ta haddasa mana fitinar da a yanzu ruwan kofi zai iya kashe ta in an yi gaba tankin ruwa ma ba zai kashe ba wannan kafar sada zumuntan ta jawo yaki a garuruwa da yawa, ta jawo rushe daula da hukumomi. A watsa ta kafar yanar gizo a fito a yi zanga-zanga a yi rikici, ta kulla alakar matasa da yawa da ta'addanci, ta hana dalibai da yawa karatu, ta sa mutane sun shiga rudu suna bin dan wani abu a tafin hannunsu maimakon karatu na zahiri da za su zauna su zama malamai na Allah, su yi ladabi, su yi biyayya, su yi karatu. Fito da matsalolin kawai ya ishe mu mu gayawa shugabanninmu cewa lalle a fara tunani da nazari akan wannan kafar sada zumunta, mu musuluntar da ita, mu shugabanni sanya hanyar da zai amfani al'umma. Nasiha ta biyu zuwa ga iyaye, kowane ɗa wajibinsa ne Allah ya ɗora masa kula da tarbiyyar ƴaƴansa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kowa za a tambaye shi akan kiwon da aka bashi. Kowani uba da uwa suna kaunar ƴaƴansu kauna ta rayuwar duniya da samun sa'ada a lahira. To yanzu ga abokai na boye na sirri shine kafar sada zumunta zai lalata musu iyali. Hanya mafi sauki mai wuya ta kula da yaro game da kafar sada zumunta shine kwace lokacinsa. Duk mai tarbiyyar da bai kwace lokacin ɗansa ba a yanzu ya tsara wa ɗan yadda zai gudanar da rayuwa, to social media zai kwace lokacin ɗanka ya lalata masa rayuwa. A dinga lura da lokacin baccinsu, a raba su da wayoyi a ɗakunansu cikin dare, a yi ƙoƙari a lura da abokanansu a kafar sada zumunta, a ga irin ƙungiyoyin da suke shiga, wallahi musamman yara mata an fi cutar tattalin da su a wannan kafar sada zumunta. Yarinya mumina mutumin ya kirki mai lullubi ƴan mutanen ƙwarai, amma sai a zo mata da sunan dandalin koyar da sana'a, dandalin koyar da kwalliya, kiɗo da kunshi, a dandali na koyar da ƴan mata rayuwar aure, a dandali anan ake lalata musu rayuwa, sannan a hankali har su kulla abota da abokanin da za su bata musu rayuwa. Duk abin da baka tsammai na lalacewa, yarka tana kwance a ɗaki ta sani ta iya. Na faɗa wasu tsirarin ƴaƴa marasa tarbiyya waɗanda suka fi ƙarfin iyayensu, su kaɗai ne a wannan kafar sada zumunta, su ƴan kaɗan da in ma ka ba su adadi mai yawa ka ce a dai nan namu ƙasan ba su fi ɗaruruwa ko dubu ba za su lalata al'umma da yawa. Domin mutanen da kaga sun miƙa musu tunaninsu, suka damu da kallonsu, suke damuwa da tasirinsu, wallahi suna da yawa. Su kuma sun ɗauka wannan baɗalar da suke watsawa, ƙarnar da suke watsawa a cikin al'umma kamar sana'a suka ɗauke ta. Domin sun buɗe shafi na YouTube, adadin mutane da yawa da abin da aka kalla, imma a Instagram, imma a TikTok, za a na ba su kuɗi. Da haka wata ma in ta ga ta rasa kulawar jama'a, tana iya bayyana tsiraicinta don mutane da yawa su koma zuwa ga shafin kawai don ta samu kuɗi. Wata na iya zuwa da fallasa na tallan asirin wata, wata na iya ƙage ƙarya, wata na iya yin kalmomi na batsa da za su motsa sha'awar babba mai budurwa zuciya da yaro mara tarbiyya, su yi ta kalla kawai su suna samun kuɗi kuma suna lalata tarbiyyar al'umma. Da haka iyaye a kwace lokacin yara, wannan wayar hannun daga lokaci zuwa lokaci iyaye suna karɓa suna dubawa, waye abokanta, wani shafi take shiga, waye abokan ƴaƴanka, wani shafi suke shiga, wani irin tsiraici da kalle-kalle, kalli yadda tasirinsu ya canja wa matanmu ko waɗansu mataye marasa imani tufafi. Allah ya kira cikin Alƙur'ani ya ce ya kai annabi ka gaya wa matanka, ka gaya wa matan muminai, kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alayhinna min jalabibihinna. Amma me aka koya musu? Yanzu kowace mace a tufafi tana sha'awan arnanci, wanda bata sha'awan arnanci tana sha'awan tsareci, wanda bata sha'awan tsareci tana kunyan sanya tufafin musulunci, kowa gurgudan imanin ta gurgudan tufafin jikinta, wannan hamma ta kahayya yakka har anwar ka har yarka amma al'umma mu suna gani. Menene zamu bari wannan tasirin abun ya rusa mana da a wanda annabi da sahabbai da magabata na farko suka karanta da al'umman mu? Lalle ne iyaye mu dinga karban wayan ƴaƴan mu muna dubawa, kuma wannan kafassa da zumuntan mu koya musu yadda za su yi alaka da ita. Kowa ya zama abokin ɗansa, ka shiga cikin abokanansa ka ga wani irin abu yake posting, wa abu wani abu ne an yi posting yake like yake ba shi sha'awa, suwa yafi kalla? Dama da ka karbi TikTok din yaro, shafunan da aka fi turo musu shine abin da yafi kallo yau da gobe. Idan ka bude duk abin da ka bude zaka kalli irin mu'amalar rayuwar da yake yi, zaka kalli daga wani lokaci awoyi nawa yake kalla a sati. Wallahi sai mun kwace lokacin ƴaƴan mu tukunna su karatu, mafi muni ƴaƴan sun koma yanzu an daina hadda an daina karatu, AI ma ya ishe shi. Mu bar AI a manyan malamai masu kwarewa da za su tace abu mai kyau su kawo su babu, da an ce jarrabawa sai da waya a hannunsa, in an ce ana neman wani wuri sai Google zai kwatanta masa wuri, in an ce kowane rayuwa an tattara shi, da haka zancen littafi, zancen karatu, zancen girmama malami, zancen girmama ilimi yana so ya kau. Nasiha ta gaba ta uku wanda da ita zan ribe ita ce sakon da zan gaya wa ƴan uwana matasa, su waɗanda suke neman kuɗi da social media, rayuwar da suka zaɓa kenan. Amma wallahi ko a gare su ba ita taho ba, domin rayuwa ce ta rashin ɗa'a da bujirewa addini. Ina yi mana nasiha matasanmu, wannan social media akwai na ci akwai na zubarwa, akwai hudubobin malamai na duniya da za a samu ilimi mai yawa shi, akwai karatuttuka na malamai da aka sauke littattafai. Jiya na halarci taron kaddamar da wani littafi akan musulma ta kwarai, alkawarin da wani mawadaci ya a wajen shine za a dore littafin a yanar gizo saboda mutane su gaba da karantawa. Wannan ba karamin tasiri bane, mu dinga bude irin waɗannan littattafan, muna shiga manya-manyan libraries muna karatu, muna kallon malama na kwarai muna jin wa'azi daga gare su. Nasiha ta biyu da zan yi wa ƴan uwana matasa shine, wallahi kowa za a tambaye shi ranar alkiyama akan wannan kallo da sauraro, wannan kallo da sauraron za a tambaye mu ranar alkiyama, mu yi kokari don Allah mu ga cewa muna yin abin da zai fushe mu gaba ga Allah ranar alkiyama. Abu na gaba shine mu yi kokari a cikin kafar yanar gizo mu yi abokai na kwarai, malamai na ahlusunna wal jama'a suna cewa julusu ma as-salihin sababun min asbabi ziyaratul iman, wato zama da mutanen kirki, abota da mutum na kwarai, alaka da mutanen alheri yana karawa mutum imani. Kishiyansa shine kulla abota da rayuwa da ba mutanen alheri ba yana ruguza tarbiya, yana hana imani, yana lalata kwakwalwa mu rasa ilimi na Allah, ilimi mai amfani, ilimin karatu wanda zai shagaltar da mu, abu na alheri wanda zai karantar da mu. Da haka ina ga da waɗannan sakonni na alheri nake tunatar da mu cewa kafan nan ta sada zumunta lallai akwai bukatar mu lura da kanmu a cikinta. Ga littafi da na rubuta akan wannan kafar sada zumunta a mahangar addini, na ɗauko tun daga halittar Annabi Adamu alayhi salam, yadda sako ya zo har zuwa zamaninmu, har matakan da aka bi na wannan abin zamani, da amfaninsa, da illar da yake wa al'ummarmu, da amfanuwan da ya kamata mu yi. Abinda zan rufe da shi shine ƴan social media na malamai, su suka fi kusa da ni iyaye na malamai, da social media ƴan siyasa kaman dama wata sana'a ce ta marasa zuciya. Idan kana dan maula ka iya daurin gidan bani sai ka fake a karkashin wani ya koya maka aibata wanda baya tare da shi ya koya maka lalata duniyar ka lahirar ka dan duniyar wani ya cusa maka rayuwa akan abin da yake so dan abiya ka karshen ma'anar kalmar dan social media yan siyasa shine dan tashi biya da zaran baya samu zai kauce gunsa kuma dama zai zage shi to amma yan social media mu na malamai kun ga malaman nan ba mala'iku bane ba annabawa bane suna daidai suna iya kuskure kusacin ku da su kada ya zamanto abinda kuke hange daga gare su shine kawai kallan hannun hagun su da kurakuran su ku dauki karatuttukan su ku yada za ku samu lada idan suna tafiya da ku a mota ko a gida kuka ji sirrin su suna da haƙƙi akan ku ku rufe asirin su ku kiyaye martabar mutuncin su da addinin su kada ku damu da ɗabi'ar sa dan adam ku damu da cewa alherin da suke isar al'umma ya fi sharrin su yawa don Allah ku dauki sako na addini ku isar ta yadda zai yi amfani malamin yana raye ko bayan ya koma ga Allah kai ma kana raye bayan ka koma ga Allah da ɗan social media za su dauki su bude YouTube na addini wallahi za su samu kuɗi sama da abin da waɗannan lalatattun matasan da suke bata ƙasa suke samu domin akwai mutanen alheri da yawa littafi kawai in ka dauka kana karantawa minti 5-5 mutanen alheri za su na shadantu da karatunka wannan shine sakon da nake yi ina fatan wannan taro Allah ya sa masa albarka Allah ya kuma ba mu dacewa da alheri mai yawa a cikin sa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum
wa alaikum assalam wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh a sheikh Alim Said Gamawa, thank you very much for the presentation on the impact of social media among Muslim communities. Before we move down to the next item, I would like to recognize the presence of the manager, FMBRC Azare.